أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجارنا من النار. بهك إنواء، السلام عليكم ورحمة الله. بركة مدهدوا a cikin wannan masallaci na sabuwar tifi a daidai wannan lokaci na bayan sallar asubahi a yau litinin 6 ga watan sha'ban hijirana da shekara 1444 wanda ya daidai da 27 ga watan Febuwari shekara ta 2023 miladiya. Domin ci gaba da karatu da muka faro a cikin wannan littafi mai tarin albarka, wato littafi mai suna La ilaha illallah, littafin da ya kunshi ma'anar wannan kalma da sharuɗanta da abubuwan da suke warware ta da wani ɓangare na falalolinta, wallafar Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id Rislan. Muna roƙon Ubangiji ta'ala mawallafin littafin nan Allah ya sanya masa wannan aiki da yayi a mizanin sa na kyawawan ayyuka. Malamansa da kakanninsa da iyayensa Allah madaukakin sarki ya kai haske makwancinsu. Mu da muke karantawa Allah ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai din da muka karanta muka fahimta. Allah ya sa karatun da muke zama hujja ne gare mu, ba hujja akan mu ba. A satin ko darasin da ya wuce shine darasin mu na 7 a cikin wannan littafin. Yau kuma cikin taimakon Allah madaukakin sarki zamu dora ne akan darasi na 8 insha Allahu ta'ala. Muna roƙon Ubangiji ta'ala ya mana jagora kakanninmu da iyayenmu da malamanmu Allah madaukakin sarki waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, Allah ya musu rahama, Allah ya gafarta musu. Mu da muke raye kuma Allah ya bamu ikon aiki da ararran da ya bamu zuwa ga aikata ayyuka na alkhairi. Marasa lafiya na gida da na asibiti Allah ya basu lafiya, Allah ya yaye musu ya sa jinyarsu ta zamo kafara ce gare su. Insha Allahu za mu tashi yau a farkon shafi na 12 ne, ina ga haka ne ko? Kamar yadda muke ta addu'a waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya musu rahama, ina ga sati 2 ko 3 muke addu'ar ɗaya daga cikin iyayenmu a nan rashin da aka mana ga baki ɗaya mu da shi. Haka jiya kuma akwai ɗan uwanmu da muke tare da shi Malam Abubakar Garba wanda aka fi sani da Discipline, shi ma akwai ƴarsa da take aure a Bauchi da ita da ma mijin nata, ina jin da ɗa ne ko ya ko ƙanwa ko da ƙanwar mijin, su ma suka yi haɗari na mota Allah ya karɓi rayuwarsu. muke ta lissafin rasuwar ɗansa da haka yi ina jin wata uku jiya da ƴan kwanaki. Haka dai rayuwar take, kuma kowa lokacin yake jira. Muna roƙon Ubangiji Ta'ala Allah ya gafarta musu, Allah ya musu rahama, ya kyautata bayansu. Shi kuma Ubangiji Ta'ala mu da shi Allah ya bamu juriyar rashin da muka yi. Jama'a, haka rayuwar take. Yadda ta zo musu nan kowa mutuwar kuma ɗaya ce, sai dai kawai sabubanta ne mabambanta. Kamar yadda tafi ta zama haɗarin mota, ai ta wane da wane da wane ma haɗarin mota ce. Kullum fa, kullum na kalli masallacin nan sai na tuna waye da yake tsayuwa a nan yake jan sallar. Ina ga shi ma haɗarin mota ne. Ɗaya daga cikin abubuwan da har gobe da gaske ni ba na iya mantawa shine lokacin da Allah ka gafarta wa Malam Awwal. Da aka ce an je duba gawan nasa, ina ga daga nan aka tafi. Masu bin sa sallah, ina jin karin farko aka ce ba a ma gane shi ba. To mutuwar ɗaya ce, sai dai sabuban ne mabambanta. Allah maɗaukakin sarki dai ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe. Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe. Kafin kuma mu fara karatu, zan so a ce duk mu ɗauki ko mu tuno hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cikin sunan na Imam At-Tirmidhi. Akwai hadisin da Imam At-Tirmidhi ya kawo, hadisai guda biyu ne a jere kullum, na kan yi ta nazarin ta yaya mutum zai yi aiki da su. Na farkon yana hadisi na 2512, sai na ƙasansa 2513. Na 2512 nan, wallahi kullum nazari nake ta yaya aiki da shi zai yiwu. Hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi cewar a cikin musulmai gabaki ɗaya wane ne ya fi kowa falala a cikin musulmai? Ayyul muslimina afdal, waye ya fi falala? Shi ne to ta yaya zan zamo na fi kowa falala a cikin sauran musulmi? Na da matuƙar mahimmanci kullum kowa ya ji ta yaya zai fi sauran ƴan uwansa musulmi falala. Idan a cikin gida ne, ya da a yi ya fi kowa falala a cikin gidan, ba duk gidan musulmai ba ne ba. Idan a unguwa ce duk musulmai ne, ya zai ya fi kowa falala a wannan unguwar? A garin ya za a yi na fi kowa falala, ya za a yi ka fi kowa falala, ya za a yi ki fi kowa falala? Ina ga da mutum zai ɗauki wannan, to zai taimaka masa matuƙar taimakawa. Amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar sai yace, man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, yace wanda ya fi kowa falala a cikin musulmai shine wanda musulmai, sauran musulman duniya gabaki ɗaya, suka kubuta daga harshensa da kuma hannunsa, suka kubuta daga cutarwa da za ta fito daga bakinsa zuwa gare su, zuwa ga kunnensu. Musulmai sun kubuta daga jin wani lafazi ko wata kalma da za ta zama cutarwa gare su daga harshensa. Na ɗaya daga cikin musulmin da ya fi kowane musulmi falala. Sannan kuma musulmai sun kubuta daga wata cutarwa da zai yi da hannunsa zuwa ga musulmai. Ina ga abun na da yawa ai, kowace kowane yana da faɗi. Fitarwa da harshe, ina ga kalma ta zagi ta shiga. Idan dai zan furta kalma ta zagi a kan ‘yan uwana musulmai, kaga bana cikin wanda ya fi sauran musulmai alkhairi, ya fi su falala. Kenan zai taimaka mu, ko zai sa na fi sauran ‘yan uwana musulmai falala ta hanyar da ba za su ji wani kalma ta zagi daga bakina zuwa gare su ba. Babu wata kalma ta muzantawa, kalma ta baƙar magana, ko ma wace irin kalma ce wadda idan dai musulmai sun ji zai zama abu ne da zai ɓata musu rai. To inda kowa zai ɗauki wannan hadisin ya aiki da shi, kaga kowa zai zauna da kowa lafiya. Kowa zai zauna da kowa lafiya, musamman ma a irin wannan gaba ta zaɓe da muke yi. Ni dai nakan ce alhamdulillahi, na ɗaya daga cikin abin da ya fi komai faranta min rai a zaɓen da aka yi na bana, talaka ya fara gane matsayinsa na talaka, ya fara ganewa. Ta yaya duk shekarun da suka wuce ko duk zabubbukan da ake wannan yakan iya zagin wannan wancan ya zagi wancan wance ga wancan bakar magana har wasu su rukume wasu su daki juna wasu azubar da jinin juna wani ma an kashe shi a dalilin zabubbukan da suka wuce amma cikin taimakon Allah ina ga wannan karin abun yayi sauki gaskiya dai musamman ni ananan da na gani na Sabuwar TV ban san ko da ma duk shekarun ba haka ake yin sa da tsafta ba ni dai naga tsaftan na bana tunda ga takardan zabi a jikin gidanka ka kwanta kai bacci wai kaga ya ana zaman lafiya ne da hayaniya baka isa ba haka ne sai na fahimci kenan abun an yi shi cikin tsafta haka yadda na saba gani a can Sabuwar Kwalta rikici da sauransu wallahi bana sai Allah ya saukaka abun kaga taimako ne daga Allah na cewar talaka ya fara fahimtar kansa dama zaka yi fada da dan uwanka ne akan wanda kake so yayi fada da kai akan wanda yake so wanda kake so da wanda yake so din duk wanda Allah ya bawa kuma in ya tafi wani baya ƙara iya ganin sa ido da ido ya tafi kenan in ya shigo ma sai dai yana mota a zo a tsaya ana jikin motar duk abin da zai yi dai yana daga ciki bai fito ba bai ma ta haka kasar da kake takawon ba ina ga haka yake faruwa to kaga wayewa ta fara zuwa ga talaka kuma sautari ko ba a iya harkar zabi ba a koma meye da a ce talaka zai gane ya gyara to da duk matsalolinmu sun gyaru matsalolinmu wallahi da sun gyaru don Allah bai kawo sharadin gyaruwar kasar mu sharadin gyaruwar yanayin da muke ciki na kunci ko na matsala a cikin gyaruwar shugabannin mu ba ko mu canja gwamnati mu dora waccan mu canja waccan mu dora wancan mu tabbatar da wancan ba mu canza ba ba anan Allah yayi alƙawarin samun gyara da samun canjin yanayin da ake ciki ba Allah ya dora abun ne da gyaruwar halayen da muke ciki idan na gyara kurakuraina ka gyara naka ta gyara nata suka gyara nasu muka gyara namu sai Allah madaukakin sarki ya kawo mana canjin da muke so mu samu na walwala da kwanciyar hankali Allah ya bamu ikon gyarawa Allah ya bamu ikon gyarawa haka kuma abun da ya shafi cutar da musulmi da hannu zaka iya daukan makami ka kai masa ko da hannun ma ka kai masa duka ko kuma da makami ko da takbiro ma ka san iya cutar da dan uwanka musulmi to mafificin musulmai shine wanda sauran musulmai suka kubuta daga cutarwansa ta harshe da kuma hannunsa Allah ya samu cikin mafiya musulmai mafiya falalan cikin musulmai kenan Allah ya bamu ikon aiki da wannan hadisin na kasan sakuwa da yake fada 2513 shi kuma yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce man ayyara akahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malahu duk wanda zai aibanta dan uwansa da wani zunubi ba faye masa sharri ba mu fahimci kalmar wanda ne meye matsalar sa ai dan giya ne cikakken dan giya to kaga ya sha giyan ka zo ka sa mutane a gaba kana nuna musu wani dan giya ne kana aibanta shi da zambin da yake aikatawa to na daga cikin jarabawar shine ba za ka mutu ba sai ka aikata irin wannan zunubin sai ka aikata irin sa in baka aikata ba kana zaune wani naka heta so sai ya aikata kamar kai ka aikata ban san ko muna tare ba abun na da ban tsoro da gaske ni kullun suna yawan fado mu saboda irin al'ummar da muke ciki yanzu a halin da muke ciki idan da mutun zai gaga wani da bai san shi da shaye-shaye ba a cikin ƴan shaye-shaye yana shirin farawa ba zai fayi kokarin jawo shi da dabara ya kira shi yana da dama da zai kira shi fa ya aike shi ma ya kirkiro ai kai aike shi dan ya cire shi daga wannan gurin a'a ba zai yi ba sai dai ya buya ma kawai ya tama ya ga ya karba ya sha shi kenan ya kama shi ya sha sai kuma ya je ya dora shi da shi kuma ba zai taba ji ta bakin sa ba ban san ko muna tare ba daki ne nan nasu ne na karuwai gidan karuwai ne sai ya ga yazo zai shiga ba zai hikima da yazo ce me da kai anan ka san gidan suwaye fa kana shiga canja ma kallo da ai duwan da ya ga shigar ka yanzu zai canja ma kallo duwan da ya ga fitowar ka zai canja ma kallo al'ummar mu teu ba haka ake ba ba gyaran ake ba sai dai ma mutun ya buya kar ganin sa yasa ya fasa sai ya shiga sai yazo ya kira mutane yanzu ya shiga ku jira da ku ga fitowar sa ina ga haka muke to jarabawar shine kan ka mutu sai a jarrabe ka da aikata irin wannan laifin ko kana zauna a dauko wani a zuriyar ka shi ma ya dauki wannan laifin jama'a hadarin ba karamin hadari bane Allah ya bamu ikon aiki da hadisan nan guda biyu mallam yace kalmar da muke magana akai kalimatu la ilaha illallah wa hiya kalimatu taqwa wa hiya kalimatu taqwa ina ga nan zamu tashi mallam yace wannan kalma je ta la ilaha illallah ita ce kalmar taqwa ita ce kalmar taqwa ainihin kalmar at-taqwa fa tana nufin ittikhazul wiqaya rukun garkuwa ka rike ganuwa garkuwa tsakaninka da wutar jahannama ka kare kanka daga afkawa bala'i ko masifa Sheikh Abubakar Muhammad Gumi yace at-taqwa ita kan takan kasance ne bimtisalil awamiri wajtinabin nawahi ta hanyar aiwatar da umarce-umarcen da Allah ya bayar ko yayi umarni a aikata da kuma nisantar abubuwan da Allah ya hani akan a nisance su kar a aikata to idan mutun ya zama mai takawa kai tsaye ya riki garkuwa ne tsakaninsa da wutar jahannama ya riki garkuwa tsakaninsa da azabar Allah madaukakin sarki Allah ya azurta mu da takawa Qur'ani ma ce innal muttaqina fi jannatin wani gurin wa na'im wani gurin me fi jannatin na'im ko fi jannatin wa uyun lalle wadanda Allah ya azurta su da takawa suka zanto masu takawa suna cikin gidan aljannan ni'ima inji Allah madaukakin sarki to yace wannan kalma ta la ilaha illallah ita ce fa take zama mutun sanadiyar samun takawa Allah ya azurta mu da kiyaye ta yace kama qala jalla wa ala kamar da Allah madaukakin sarki wanda ya girmama ya daukaka yace iz ja'ala allazina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliya fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha wa kana Allahu bikulli shay'in alima Allah yake iz ja'ala allazina kafaru yayin da kafirai suka sanya fi qulubihim a cikin zukatansu me suka sanya alhamiyya fada na kabilanci fada na kabilanci hamiyatal jahiliya irin fadan kabilancin jahiliya fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi sai Allah ya saukar da nutsuwarsa akan manzonsa sallallahu alaihi wasallam wa ala almu'minin da kuma mu'minai wa alzamahum kalimatat taqwa shine mahallu shahid sannan kuma ya lazimta musu kalmar taqwa ya lazimta musu kalmar at-taqwa kaga idan ka fahimci ma farkon yadda lamarin yake na saukar da wannan ayar mutun zai fahimci cewar kenan wannan kalma tana taimakawa mutun ya samu garkuwa ko ya ciru daga duk wani aiki na ta'addanci ko na fada ko na gaba saboda a zamanin baya akan kankanin abu yakan iya sa rikici rikici yayi tabarkewa a tsakanin al'umma yayi tabarkewa a tsakanin al'umma akan dan karamin dalili ko dan karamin sababi an samu daya daga cikin magabata tsuntsuwa fa wasu na ce kurciya yazo ya gani a gonarsa ta zo tayi yaya a gonarsa a bishiya ko sai ga tunda dai har gonarsa za ta zaba tayi yaya shi ka wannan tsuntsuwar ta shiga kariyarsa dai ba ta kariya da kulawa kariya da kulawa tana nan kawai wani mai kiwo da yazo da kiwansa wasu suka kawo wata irin dabba ce da ta zo kawai ta jawo wannan gidan tsuntsun ta wargaza kawai yazo ya ga za ta jawo masa kawai sai dirka mata harbi su kuma masu kula da shi wannan mai kiwon ko ƴan uwansa ko majibanta lamarinsa suna zuwa suka ga ya harbe musu dabba eh kawai su ma shi ma kawai sai harbe shi kawai sai fada ya kaure shekara da shekaru wannan shekara ta zo in makaman yaki suka kare a jona shi wata shekara haka haka har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan kalmar ya karantar da su suka yi watsi da irin wannan kullar gabar Allah ya azurta mu da ita mallam yace wa alzamahum kalimatat taqwa kuma ya lazimta musu kalmar takawa wa kanu ahaqqa biha, kuma dama sun kasance su ne mafiya cancanta da ita wannan kalma din. Ha daliban manzon Allah fa, sahabban manzon Allah su suka fi cancanta da kalmar takawa, su ne me wannan da ya nusar da kai girma na kuskuren wanda yake ganin kuskuren sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su fa manzon Allah ne malamin su, shi ya karantar da su, suka zauna da shi, ya gansu suka ganshi. Manzon Allah bai tsine musu ba, bai yi Allah wadarai da su ba, amma kuma wani a yau baki dan baka yana iya ganin su kurakurai. Ai hakuri na faɗi kalmar, ai ba sahabi ba, wanda yake musulmi dan uwanka a yau na garin kuma ya kamata kullun ka zama kai neman kuskuren sa kake yi. In kana da hankali kullun kokarin gyara naka kurakuran da kake yi ba tsarkake kanka ba, amma wani kullun da'awar ita ce ya da ayi a ga kurakuran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabin kuma ya rayu da su, ya zauna da su, bai yi lugudan kalmomin tsinuwar da kai kake yi akan su ba. Ya kamata kai nazari, ai ya kamata mu nazari. In kace misali sun cutar da annabi, sun munafurci annabi, sun yi kaza, a'a kai da wanda aka cutarwa ya fi jin zafin abu, dan Allah muna tare, kai ba labari aka baka ba, shi kuma gaba da gaba ya zauna da su, waye yake da yakinin cutarwan gare shi, wanda shi aka yi wa gaba da gaba, ko kuma wanda kai yanzu ake baka labari wanda a cikin labaran akwai kurakurai, akwai na ƙarya, akwai na karba, akwai na zubarwa, wai ku cancanta? Amma kaga shi bai lugudan waɗannan kalmomin ba ma, har ma aure shiga tsakanin su. Ya kake gani a yau akwai wanda duna gartarsa in yaje neman auren yarka ba za ka bashi ba, saboda me? Wasu kallo da kake masa. Amma duka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, auren ya shiga tsakani, aka zauna tare, aka yi kaza tare, aka je wuri kaza tare, bai yi Allah wadarai da su ba sai kai yanzu. Akwai bukatar taka tsantsan. Allah ya ce kuma su ne mafiya cancanta da wannan kalma ta kalmar la ilaha illallah kalimatut taqwa wa ahliha, kuma su ne ma mutananta, su ne masu ita. Kenan zagin su kamar kana zagin ma'abota kalmar la ilaha illallah ne, wanda su suka fi cancanta da ita, sun fi ka cancanta da kalmar, sun fi ni cancanta da kalmar. Ce ma aka yi mu daure mu yi kamar su, mu daure mu yi kamar su. Fa in lam takunu mislahum fa fatashabbahu, in ba za ku iya yin kamar yadda suka yi ba, to a kwatanta kamar yadda suka yi. Haka babu kofar wannan, saboda su ne mafiya cancanta game da wannan kalma. Wa kana Allahu bi kulli shay'in alima, Allah ya kasance masani ne game da dukkan komai. Suratul Fatih aya ta 26. Malai ce wa kalimata taqwa din nan da yace kalmar taqwa hiya la ilaha illallah, ita ce wannan kalma da take dauke da sunan wannan littafin har ila yau. Wa hiya al'urwatul wusqa, wa hiya al'urwa al-wusqa, kuma ita ce kakkarfar igiya, igiya mai karfi. Qala ta'ala, Allah madaukakin sarki yace faman yakfur bi taghut, faman yakfur bi taghut, duk wanda ya kafirce ma dagutu. Wa yu'min billahi, kuma yayi imani da Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa, to tabbas hakika yayi riko da kakkarfar igiya. Wadda lan fi sama laha, babu yankewa ga wannan igiyar, ya rike igiyar da ba tsinkewa ba yankewa. Wallahu sami'un alim, Allah mai ji ne kuma masani ne. Wacce kalma, wacce babu yankewa, ita ce wannan kalma ta la ilaha illallah, duk wanda ya rike ta shine ya rike igiyar da ba za ta yanke masa ba, shine ya canki gidan yar. Allah ya azurta mu da ita. Suratul Baqara mala yace wa hiya al'ahdu allazi zakara Allahu ta'ala fi qawlihi, kuma ita ce alƙawarin nan da Allah ya ambata a cikin faɗinsa. Wa hiya al'ahdu, ita ce alƙawari, allazi, wanda zakara Allahu ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ambata a ina, fi qawlihi, a cikin faɗinsa da yake ce la yamlikuna shafa'ata, ba su mallakan ceto illa man shahida illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda, ba su iya mallakan ceto ko ba su mallaki ceto ba illa man ittakhadha, sai wanda ya riki ahdan alqawri aina 'inda ar-rahman aurun ubangiji mai rahama, shine illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda, sai dai wanda ya riki alqawri a wurin Allah madaukakin sarki. Wanne ne alƙawarin? Kalmar al'ahdu anan, sai wanda ya riƙe kalmar la ilaha illallah. Babu mai samun aibin karanta a baya. Allah madaukakin sarki zai ba wasu daga cikin bayinsa damar ceto ranar tashin alkiyama. To duk yadda ka kai ba za ka samu wannan damar ba, sai me wanda ya riƙe alƙawari a wurin Allah. Menene alƙawarin? Ya riƙe wannan kalma ta la ilaha illallah, suratu Maryam. Allah ya azurta mu da ruko da ita. Malam yace har ila yau wahiyal hasana, ita ce kyakkyawar kalma. Me kyakkyawan nan? Allati zakara Allahu fi qawlihi, wadda Allah azza wa jalla ya ambata fi qawlihi a cikin fadin sa, da yace man jaa bil hasanati, duk wanda yazo da kyakkyawa kiyama ta tsaya a cikin faifayin sa, a cikin mizanin sa akwai kyakkyawa. Menene kyakkyawa anan? La ilaha illallah. A samu akwai yawan furta kalmar la ilaha illallah da kuma mai aiki da ita, to falahu khairun minha, duk wanda yazo da kalmar la ilaha illallah yawan furta ta da kuma aiki da ita, to yana da abun da yafi ta alheri. Menene abun da yafi ta? Shine aljanna, yana da sakamako na aljanna. Wa hum min faza'i yawma idhin, kuma su waɗanda suka zo da wannan kalma ta la ilaha illallah suka lazimce ta a duniya ta hanyar yawan furtata da aiki da ita, to ranan firgicin nan, wa hum min faza'i, game da firgicin nan yawma idhin, na ranan tashin alkiyama, aminuna, suna amintattu. Allah ya sa muna tare. Kenan ka ce wa hum aminuna, su kuma su amintattu ne min faza'i yawma idhin, game da firgicin ranan tashin alkiyama. Riko da kalmar la ilaha illallah yawan furtata la ilaha illallah la ilaha illallah zai tabbatar ma da mutum aljanna, shine falahu khairun minha, sannan kuma zai tsare shi daga firgicin ranan tashin alkiyama. Allah ya azurta mu da ita. Suratul Naml, wa hiya kalimatul haqq, kuma ita ce kalma ta gaskiya. Allati zakara Allahu ta'ala fi qawlihi, wadda Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin fadin sa, inda yake ce illa man shahida bil haqqi, sai dai wanda yayi shaida da gaskiya. Wa hum ya'lamuna al halin, kuma suna sanin ma'anan shaida da gaskiyan. Wacce ce shaida da gaskiyan? La ilaha illallah. Suratu Zukhruf, wa hiya kalimatu taqwa allati zakara Allahu ta'ala fi qawlihi, kuma ita ce kalmar takawan nan da Allah ya ambata a cikin fadin sa, da yace wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha. Ina ga maimaita na sama yayi, ita ce dai suratul fatihi ayata 26. Allah ya lazunta musu kalmar takawa, kuma su ne dama mafiya cancanta da game da ita wannan kalma, kuma su ne ma mutananta, ma abotanta. Wa hiya almathalul a'la, kuma wannan kalma ita ce mafi ɗaukakar misali, kuma mafi kyawun suna, mafi ɗaukakar misali, misali na ƙoli. Allazi zakara Allahu ta'ala fi qawlihi, wanda Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin fadin sa, da yake ce wa lahul masalul a'la fi samawati wal ard, lalle kyakkyawan ko mafi girman misali ko kyakkyawan suna nasa ne a cikin sammai da ƙasai. Wa huwa al-azizul hakim, kuma shine mabuwayi mai hikima. Wa hiya al-husna, har ila yau kuma ita ce al-husna. Mu shiga nan shafin, ita ce kalmar al-husna allati zakara Allahu 'azza wa jalla fi qawlihi, wadda Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin fadin sa, da yake fa amma man a'ta wattaqa, amma duk wanda ya bayar da dukiyarsa, wattaqa kuma ya ji tsoron Allah. Fa amma man a'ta, duk wanda ya bayar, maza dukiyarsa, ya cire haƙƙin Allah, inji Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, fa amma man a'ta ta haqqo Allah duk wanda ya bada haƙin Allah a cikin dukiyarsa wattaqa kuma ya kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki sai ta me wa saddaqa bil husna kuma ya gaskata da kyakkyawa wa saddaqa bil husna wannan kalmar al husna ya gaskata al husna fa sanuyassiruhu lil yusra to lalle za mu saukake masa zuwa ga sauki me kenan aljanna Allah yace duk wanda ya gaskata wannan kalma ta al husna mahallu shahid al husna al husna wannan shine karshen darasin mu na 8 insha Allah ta'ala akwai matsala na'am na ga insha Allah ba matsala ba zamu dakata nan Allah ya kai mu sati na gaba sai mu dora daga inda muka tsaya